نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله تعالى بوديا وان ديبا مداما نساكي حدواء وان مسلاتين عثمان ابن عفان anan gadan kaya cikin garin Kano a wannan yammaci na rana mai albarka, ranar Juma'a 13 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 1 miladiya ta 2013. Shekara ɗaya cir rabon da mu samu dama irin wannan a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau gashi Allah ta'ala ya sake saddara saduwarmu, muna fatan Allah ta'ala ya bamu juriya da iko na jajircewa da dogewa akan wannan tafiya. Ya amfanar da mu daga abinda za mu karanta na littafin Allah, da wanda za mu ji daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya gyara mana zukatanmu, ya sanya ayyukanmu su zama saboda shi muke yin su, kuma ya sa mana su a cikin mizanin ayyukanmu ranar gobe kiyama. A yau za mu tashi suratul asr, da sura ce da take da girman sha'ani, duk da cewa ayoyinta ba su da yawa, amma sha'aninta yana da girma kamar yadda za mu ji insha Allah ta'ala. Muna tare da danuwa Mala Abdulrahman, wanda ya saba karanto mana ayoyin da suke fassarawa a irin wannan zama. Mala Abdulrahman, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر ونشيني سنن لا تشهر بشي أتكين مصاحف ma tsayawa da dukkan littafan ko mu'azzamin littafan tafsiri, sunan da ake kiranta da shi kenan suratul asr. Sura ce makkiya, wato an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana makka kafin ya yi hijira. Wannan shine kaulin jumhurin malamai. Jumhurin malamai abinda suka faɗa kenan. Akwai riwaya daga Qatada ibn Da'ama da Mujahid ibn Jabr da Muqatil ibn Sulaiman, waɗanda suke cewa sura ce madaniya, amma da dama daga cikin malamai mafiya yawan malamai abinda suke faɗa cewa sura ce makkiya. Ita ce ta 13 a jerin gwanan saukar surori na Alkur'ani. Ta sauka bayan suratul inshirah, alam nashrah laka sadrak, sannan kafin suratul adiyat. Ayoyinta guda uku, kuma ɗaya ce daga cikin surori mafiya gajarta ta fuskar adadin ayoyi a cikin Alkur'ani. Surorin da suka fi gajarta guda uku, suratul kautsar, inna a'tainakal kautsar, da suratul nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, da kuma wannan sura ta wal asr. waɗannan su ne surorin da suka fi kowaɗanne gajarta ta fuskar adadin ayoyi a cikin Alƙur'ani. Abinda surar take karantarwa ko ta ƙunsa a dukkule shi ne tabbatar da hasara da tabewa da lalacewa ga waɗanda suka mutu ba a kan hanyar Allah ba, suka mutu suna shirka ko suka mutu suna kafirci ko suka mutu suna miyagun ayyuka. Sannan tana tabbatar da samun kuɓuta da tsira a duniya da lahira ga waɗanda suka yi imani, suka yi ayyuka na ƙwarai, sannan suka yi wa junansu wasiyya da kyakkyawan abu, kuma suka yi wa junansu wasiyya da haƙuri. Sannan tana tabbatar da falalar haƙuri, musamman ma haƙuri wajen tsarkake zukata, mutane su yi haƙuri da juriya wajen su gyara kawunansu, sannan su yi haƙuri da juriya wajen su gyara wasu. Wannan sura kamar da Imam Tabarani ya fitar a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat da Al-Mu'jam Al-Kabir daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa mutane guda biyu daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda za su haɗu, wato duk sanda mutum biyu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama za su haɗu da juna, ba za su rabu ba har sai sun karanta wa juna wannan sura, wato suratul asri, ko ɗayan su ya karanta wa ɗaya wannan suratul asri din. Wannan karatu ba wai karatu ne na tabarruki ba, ba wai suna karanta suratul asri din da junan su ba saboda neman albarka, kamar yadda wasu suka mayar da irin wannan al'ada, idan aka haɗu da juna sai a tsaya a karanta Fatiha sai a rabu ba tare da damuwa da abinda Fatiha din ta kunsa ba, me take faɗa, me take cewa, a ana karantawa ne kawai don a samu albarka. A wasu, a cikin wasu al'ummomin, idan babba yana zaune wani ƙarami ya zo ya gaishe shi, to ba zai tashi ba sai ya karanta masa suratul Fatiha. To ba irin wannan ba ne, su suna karantawa ne da niyyar faɗakarwa da tunatarwa. Wannan sura kamar da Imam Shafi'i yake cewa لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم, da mutane za su yi tunani za su dubi ma'anonin wannan sura su yi mata karatu na tsanaki, to da wannan sura ma ta ishe su. A wata ruwaya yana cewa law lam yanzil Allahu 'ala an-nasi illa hadhihi as-sura lakafatkum, da a ce Allah ma bai saukar da komai ba ga mutane sai wannan sura, to da wannan sura ta ishe su. Wannan magana ta Imam Shafi'i magana ce wacce take yayi ta bayan tadabburi da yayi na ma'anonin wannan sura din, yayi tadabburi cikin ma'anonin wannan sura din yaga cewa babu shakka wannan sura din ta kunshi tsarin rayuwa na mumini, tsarin rayuwa da ya kamata dan adam ya rayu a kansa a doron kasa, wanda idan ya saki wannan tsarin to zai samu kansa cikin matsala. Da zarar ya kauce masa ko ta yaya ko ta yaya ya kauce, to sai ya ga sai ya samu tangarda ko yaya ne, gwargwadon irin yadda zai kauce masa, gwargwadon irin yadda zai samu tangarda. Wani zai kauce da yawa, wani za su yi hannun riga da tsarin da Allah ta'ala yake bukatar dan adam ya kasance a kansa, to wannan ya fi kowa shiga matsala duniya da lahira. Wani kuma zai dan kauce amma ba da yawa can ba, saboda kowa akwai irin kauce wanda zai yi, to kuma gwargwadon irin yadda zai saki layin, gwargwadon irin yadda zai samu kansa cikin hasara, cikin dana sani, cikin nadama, wanda shine abinda surar take nunawa. Saboda surar kusan tsari ne gaba ɗaya da Allah ta'ala ya wa dan adam take karantarwa, wanda kuma a ciki tana nuna alaƙar ɗan adam da ubangijinsa, alaƙar ta da ɗan uwansa, da yadda take bayanin yadda al'ummar musulmi ya kamata su kasance, da aikin da Allah ta'ala ya dora musu, da irin sufofin da ya kamata su zama sun sufantu da su, wato alaƙar mutum da ubangijinsa, da kuma alaƙar mutum da ɗan uwansa mutum, da kuma alaƙar shi karan kansa da shi kansa. kaga wannan dai ita ce rayuwa ta mutum gaba daya. Saboda kaga babu wani bangare na rayuwa da surar ba ta tabo ba. Shi yasa Imam Shafi'i yayi waccan magana. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Mustawa Dar as-Sa'ada ya kawo maganar Imam Shafi'i da yake cewa ya kawo ta da sigar laufakaran nasu kulluhum fi hadhihi sura lakafatkum, da mutane dukkan su za su yi tunani cikin wannan sura da ta ishe su. Da yake cewa abinda yasa Imam Shafi'i ya faɗi wannan magana, yace saboda matakai ne guda hudu. Idan mutum ya cika waɗannan matakai guda hudu, wato ya taka waɗannan matakai guda hudu, to zai samu kamala. Ba zai samu kamala ba sai ya taka waɗannan matakai guda hudu. Mataki na farko ya san gaskiya. Mataki na biyu ya yi aiki da gaskiyar. Mataki na uku ya koyar da wasu wanda yake tare da su wannan gaskiyar su santa. Mataki na hudu ya yi hakuri da juriya wajen aikin da zai yi da wannan gaskiyar da kuma koyar da ita da zai yi. Waɗannan matakai dukkaninsu idan mutum ya taka su to za su samu kamala. Idan ya rasa su ko ya rasa wani daga cikin waɗannan matakai to ya samu tawaya, gwargwadon irin yadda zai rasa matakan gwargwadon irin tawayar da zai samu. Ubangiji ta'ala ya bude wannan sura da rantsuwa, ya ce wal asri, ina rantsuwa da zamani, innal insana lafi khusrin, lallai dan adam yana cikin asara, illal ladina amanu wa amilus salihat, sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, watawasau bil haqqi, kuma suka yi wa juna wasiya da gaskiya, watawasau bis sabri, kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri. Ubangiji ta'ala ya bude surar da wal asri da rantsuwa, ya ce na rantsi da zamani. Wannan kalmar wal asri, wato wannan rantsuwa da Allah ta'ala ya yi, malamai sun yi bayani akan ma'anoninta, me take nufi, kuma sun faɗi ma'anoni daban-daban. Wace kowace ma'ana idan ka ɗauka wannan sura, wannan ayar zata karɓi wannan ma'ana, wato za a iya fassara ayar ko wannan gabar da wannan ma'anar, ba ma'anoni ne bane masu cin karo da juna. Wasu suka ce wal asri, Allah ya rantsuwa ne da zamani. In aka ce zamani, in aka ce lokaci, ana nufin dukkanin lokaci, ana nufin dukkanin lokaci da ya fara daga daƙiƙa, wato sakan, zuwa mintuna, zuwa awanni, zuwa kwanaki, sannan zuwa satuttuka, watanni, shekaru, wanda kuma ya fara tun kafuwar duniya har zuwa naɗewar duniya. Duk wannan shi ake kira zamani. In aka ce lokaci, to wannan wato da'ira da ɗan adam yake rayuwa a cikinta tun lokacin da Allah ta'ala ya saukar da shi doron ƙasa har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai naɗe ƙasa. Wannan da'ira da yake rayuwa a cikinta shi ake cewa lokaci. To a nan sai Allah ta'ala yana rantsuwa ne da lokaci, wanda lokaci ɗin nan ya kunshi abubuwan mamaki daban-daban, ya kunshi abubuwan mamaki iri-iri. A ciki Allah ta'ala yakan saukar da nau'uka na ni'ima daban-daban a ciki, haka nan a wasu lokutan kuma Allah ta'ala ya saukar da masibu da tashi-tashen hankula. A wani lokaci Allah ta'ala ya sanya lokacin ya zama lokaci ne na zafi, wani lokaci ya zama na sanyi, wani lokaci Allah ya ɗaukaka wani martabarsa ta yi sama, wani lokaci kuma Allah ya kasanta wani ya yi kasa da shi, wani ya bashi lafiya a wasu lokuta, wasu lokuta kuma wani ya jarrabe shi da rashin lafiya, wani ya bashi wadata, wani kuma ya jarrabe shi da talauci, wani Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mumini ne mai tsoron Allah, wani kuma ya jarrabe shi a cikin irin wannan lokuta da kafirci da rashin tsoron Allah, wani Allah ta'ala ya bashi milki wani kuma ya kwace milki daga wajensa wani ya bashi wato rayuwa a haifu wani wani kuma ya rasu duk waɗannan abubuwa suna gudana ne a cikin da'ira ta lokaci saboda lokaci ya kunshi abubuwa da yawa sannan ga manya-manyan abubuwa da Allah ta'ala ya sanya a cikin sararin samaniya waɗanda su karan kansu ayoyi ne kowane ɗayan su aya ce da take nuna kudurar Ubangiji kuma sannan suna tafiya tare da lokaci da ya shafi rana da hudowarta da faduwarta haka nan wata hudowarta da bacewarta haka nan taurari da Allah ta'ala ya sanya a cikin sama hasken rana da hasken wata da duk waɗannan abubuwa ne da suke da alaka da lokaci Ubangiji ta'ala ya rantsuwa da lokaci saboda ya jawo hankalin ɗan adam ya fahimci mahimmancin lokaci a rayuwarsa ya gane cewa ba dan waɗannan lokutan ba da Ubangiji ya tsara su daga hudowar rana zuwa faduwarta zuwa dare da tafiyarsa ba dan wannan ba to da maslaha ɗan adam ma ba za su yi a doron ƙasa ba da a ce duka lokuta gaba ɗaya dare ne dan adam ba zai iya samun yadda zai iya gudanar da harkokinsa ba a ce duk gaba ɗaya dare ne ke kuma duk ko a ce duka lokuta rana ce babu lokacin da dare zai zo har a huta da nan ma dan adam ya samu matsala cikin tafiyar da harkokinsa sai Ubangiji ya sanya rana ta zo dare ya tafi dare ya zo rana ta tafi Ubangiji ya rika cancanza al'amuran saboda dan adam ya iya tsara rayuwarsa a ciki don haka wasu suka ce wal asri ana nufin lokaci wasu suka ce wal asri ana nufin lokacin sallar la'asar wato ba kowane lokaci ba a lokacin sallar la'asar domin lokacin sallar la'asar shine ƙarshen yini sun ya tashi da safe azhar tayi la'asar tayi to da zarar aka ce la'asar tayi to yinin ya zo ƙarshe sai faduwar rana sai shirye-shiryen komawa gida ko ɗan kasuwa ne sai yamma ta yi su zai shiga shirye-shirye ne da zai koma gida ma'aikaci zai koma gida manomi zai yi tunanin zai koma gida saboda haka yinin abubuwan da za a yi a yini kuma ya zo ƙarshe wannan ya kamata ya rika tunawa ɗan adam cewa rayuwarsa haka take da farko haka take zuwa kuma ƙarshe ya gane cewa duniyar ma gaba ɗaya ta zo ƙarshe kamar da Allah ta'ala ya ce iqtarabatis sa'a alkiyama ta matso kusa saboda haka alkiyama ma kusa take duniyar ta kusa ƙarewa kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bu'istu ana wa sa'ata ka hatai fa ashara ila as-sababa wal wusta yace an aiko ni tsakanina da alkiyama kamar tazarar da take tsakanin manuniya da yatsan nan na tsakiya tazarar da take tsakanin su wato da me dan yatsan tsakiya ya tsara manuniya kaga dan kadan ne ce to kusan haka muke da tashin alkiyama wato saura kiris alkiyama ta tashi shi yasa ma a wasu wurare Allah ta'ala yake nuna ma alkiyama ma ta tashi aka amrullah fala tastajilu cewa al'amarin Allah ya zo ma'ana alkiyamar ma ta yi saboda ka kudi na ma gaggauto ta ga ta nan ma ta zo to lokacin sallar la'asar yana tuna wa dan adam cewa duniyar ta kusa karewa an kusa a nade mata takaddun ayyukan idan ma duniyar ba ta tashi ba alkiyamar ba ta yi yana da rai ba to ya sani ajalinsa ba ya da tsawo ko shekara nawa zai yi ɗan kwanakin kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala yake sifanta duniya mata'un qalil ɗan jin daɗi ne ƙanƙani duk yadda zancen zai daɗe to abinda zai ji a duniya ɗan kaɗan ne saboda haka akwai lokacin da zai zo a naɗe takardun ayyukansa babu kuma sauran yayi wani motsi da zai kyautata aikinsa a rubuta masa da cewa akwai abin da yake jira abinda yake jira sai ma ya kasance gida ne na ni'ima, gidan aljanna. Allah ta'ala ya samu daga cikin ran aljanna, ko ya kasance gida ne na azaba daris samu, Allah ta'ala ya tsare mu. Saboda haka Allah ta'ala ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar, domin a wannan lokacin ya kamata dan adam ya kula da wannan. In duk abin da ya yi a iyayen in ya ci riba, to da ita zai koma gida, ‘ya’yansa da matansa suna can suna jira ya kawo mu. Da ya shiga gida za su yabe shi, kowa yana son ya ba shi haƙƙinsa. Saboda haka in ya samu wani abu gwaggwaɓa, kaga da shi da iyalansa su yi ta farin ciki, su yi murna, su ji daɗi da abin da ya kawo musu. Idan kuma Allah ya kiyaye ya samu asara, ya samu tasgaro, ya yi ni ba tare da ya samu wata riba ba, kaga zai koma gida cikin asara, cikin nadama, cikin babu, cikin ɓacin rai. Da haka ya kwana cikin baƙin ciki, iyalansa da ‘ya’yansa su kwana cikin damuwa. To haka rayuwar take. Idan ka yi kyakkyawan guzuri a nan, ka yi ƙoƙari, ka yi aiki tuƙuru, ka samu ribar, idan ka koma gida na dindindin sai ka koma kana farin ciki. Idan talabu ila alaihim qalabu fakihin, in suka koma ga cikin iyalansu su koma suna murna, idan ka koma kana murna. Idan ko ba haka ba, suka koma cikin iyalanka babu abinda za ka ba su, babu abinda mutum zai koma cikin damuwa da bakin ciki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya maganar mutane guda uku da Allah ta'ala ba zai ji kansu ba zai ruge su da rahama ba, a ciki sai ya ce da mutumin da ya rantse da Allah, wato ya rantse da Allah cewa bayan la'asar ya yi rantsuwa da Allah cewa kayansa na sayarwa abu kaza, hajarsa ko kararsa kaza, an bashi wallahi allazi la ilaha ghayruhu la taqutu bihi kaza wa kaza wa lam yu'ta bihi zalik ko lam yu'ta zalik. Ya yi rantsuwa bayan la'asar cewa wallahi abin nan kaza an saye shi kaza, alhalin ƙarya yake ba a saye shi haka ba. Wato wanda ya zo zai sai kayansa da ya saya sai yake cewa wallahi an ce abin nan kaza ban sayar ba, irin ya nuna masa cewa kuɗinsa ya haka dan ya ƙara, alhalin ƙarya yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ambaci rantsuwa cewa rajulun aqsama billahi ba'da al-asr, da ya nuna maka girman lokacin bayan la'asar lokaci ne wanda yake da daraja sosai. Bayan wannan wasu malaman sun fassara wal asri da cewa ana nufin ita sallar la'asar sun kanta, ba wai lokacin ba, ita sallar la'asar sun kanta ake ne. Ubangiji ta'ala ya ware ta da ambato, ya yi rantsuwa da ita don ya nuna darajarta da girmanta. Shi yasa da Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, ki tsare salloli, ce da sallah mafi daraja. Malamai suka ce salatul wusta ana nufin sallar la'asar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fatahu salatul asri fa ka'annama witira ahlihi wa malihi, wanda duk sallar la'asar ta kuɓuce masa, ya rasa sallar la'asar kamar ya yi asarar dukiyarsa ne da iyalinsa, kamar ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalinsa gaba ɗaya, ba don komai ba, saboda darajar wannan sallah ɗin. Cikin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla bardaini dakhala al-janna, wanda ya sallaci sanyi biyu zai shiga aljanna. Malami suka ce al-bardani ana nufin salatu subhi wa salatu al-asr, sallar asuba da sallar la'asar. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Abu Basra al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallar la'asar sannan sai yake cewa ita hadhihi salata urida ta'ala man kana qablakum fadayyuha wannan sallar ta la'asar an bijiro ta ga waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka gabace ku cewa ku riƙa yin sallar la'asar sai suka tozarta wannan sallar annabi ya ce man hafaza alaiha kana lahu ajruhu marratayn wanda duk ya kiyaye sallar la'asar to yana da ladan sa sau biyu Allah zai baki ladan sa ya kuma baki ladan waɗancan da aka ce su kiyaye sallar la'asar din ba su kiyaye ba wato ubangiji zai ninninka masa ladan sa to wasu malamai suka ce ita ake nufi da wal asri anan ubangiji ya rantsuwa da ita dan ya dawo hankali zuwa ga sanin muhimmancin ta kuma a tsaya a kiyaye ta saboda galibi mutane sukan shagaltu a daidai wannan lokacin dan kasuwa yakan shagalta da hada-hadar kasuwancinsa har ma rana ta zo ta faduwa ta shiga wannan yanayi na haramta sallah wato yanayin fatsifati rana ta yi fatsifati bai kula ba yana ta kokarin yadda zai hada lissafi ko kuma yayi wasu baki yana tunanin yadda zai sallame su to har a shiga cikin wannan yanayi to wasu malamai suka ce wannan ake nufi wasu suka ce wal asr ana nufin asrun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da ke asr ibrahim a ce asr iskandar asr nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai saboda irin yadda addini yake da karfi a wannan lokaci babu wani lokaci da aka yi a tarihin dan adam kakar da addini ya kafu ya yi karfi ya tsayu da kafafuwansa ba tare da girgidi ba irin yadda ya kafu ya tsayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka zamani ne da ba a taɓa yin sa ba ko ba za a taɓa irin sa ba saboda irin wanda yake tsaye a kan mutane wajen tarbiyyantar da su da ilmantar da su a wannan lokacin shine mutumin da ba a taɓa yin kamar sa ba shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine tsaye wajen karantar da mutane karantar da su da ba su tarbiyya babu kuma wani wanda aka taɓa yi a tarihi da ya iya karantarwa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka waɗanda ya karantar babu shakka za su fi kowa sanin ya kamata za su fi kowa sanin addini za su fi kowa sanin daidai za su fi kowa jajircewa da tsayawa kam akan wannan hanyar sai yasa a tarihin ɗan adam ba a taɓa yin wasu mutane masu ƙarfi ba kamar wannan shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Allah ta'ala ya dubi zukatan bayi kakar ya ga babu zuciyar da ta kai zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarfi sai ya zabo shi ya sanya shi shine annabin ƙarshen zamani shine annabin da Allah ta'ala zai ba shi tako na ƙarshe ya fifita shi ya shugabantar da shi akan annabawa duka sannan ya sake duba zukatan bayi kakaf yaga babu zukatan da suka kai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sarki ya zabo su dan su zama mata aminanta su zama waziranta su zama sojojinsa su zama mamunsa a sallah su zama abokan hiransa su zama makotansa ubangiji ya masa wannan zabo bai yi masa zabon mutumin da raba wanda duk yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to nan zabon Allah yake kushewa kamar yana cewa Allah ta'ala ya yi wa annabinsa mummunan zaɓi bai zaɓa mata abokai na kwalai ba tare da cewa ko limaminsa shugabansa aka ce kaga mutanen nan da shugaban nan naka yake ta'amuli da su wanda ya yarda da su ya shugabantar da su wasu al'amuransa ya ba su ragamar tafiyar da jama'arsa in ya ce da shi waɗannan mutanen banza ne ba zai taɓa yarda ba amma amma kuma sai dai wannan lokacin ya yarda cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutanen manzo yake zama kaga babu shakka babu tabewa da take wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni fallati thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mutanen da suka fi kowa alkhairi sune mutanen zamani da sune sahabban sannan wadanda suke biyu sune tabi'ai sannan wadanda suke zuwa sura asba'u tabi'i kaga sahabbai sai suka zama sune aji na farko kafin kowanne kafin kowace al'umma shi yasa a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni yake cewa annujumu amanatun amanatu sama fa idza zahabat annujum atat as-sama' mawdu'a wato saurari su suke tsari sama idan babu sauralin nan abinda ake yi wa sama alkawarin zai same ta ranar da Allah ta'ala zai tarwata saurari sama za ta tsaki alkiyama ta zo kenan duk duniya za ta tashi yace to haka ni kuma ni ne aminu hadhihi al-umma ni ne nake zama mai tsaro mai kula da wannan al'umma idan babu ni aminu ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adu ni ne nake kula da harkar sahabbai in na tafi to abinda ake wa sahabbai da alƙawari da shi zai zo ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wasu sababbin shiga musulunci sai suka balle wanda ake kira al-murtadu wanda sai da Abubakar da sahabbai suka yaka wasu suka ce ba su ba da zakka ba aka fara samun musulunci suka fara tawaye daga nan har zuwa lokacin da sayyidina Umar aka karya kofar fitina aka zo aka sayyidina Uthman aka zo aka sayyidina Ali daga nan al'umma ta fara shiga matsala yace to kuma sahabbai na sune aban na wannan al'umma idan babu su to kuma abin da ake wa al'umma alkawari da shi zai same ta yana cewa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba da baya to mabarnata sai su zama suna ta karuwa har aka kai zuwa wannan lokaci to kaga zamanin sahabbai shi fi kowane tsarki a cikin zamanin duka shi yasa wasu malamai suke cewa wal asr anan lantsuwa ne da asrul nubuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai Allah ya rantsa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amruka innahu fi sakratihim ya'mahu Allah ya rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi na rantsa da rayuwarka ce ya rantsa da garin da ya samar da shi a cikin shine garin Makka la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillu bi hadha al-balad saboda Allah ta'ala ya rantsuwa da garinsa ya rantsuwa da rayuwarsa to wannan zai nuna zai iya yin rantsuwa kuma da zamanin sa ce wal asri ina rantsuwa da zamanin annabta shi ne zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun suka ce ana nufin zamanin annabi wa zamanin al-ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato wal asri suka ce ana nufin asru hadhihi al-umma saboda idan aka kiyasta wannan al'umma da sauran al'ummomi za a ga cewa wannan al'umma ita ce take jagorancin sauran al'ummomi duka sai wannan al'umma ta shiga aljanna sannan sauran al'ummomi su shiga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan al'umma ita ce farkon al'umma cikin al'ummomin da suka gabata za su fara shiga aljanna Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa masalul muslimina wal yahud wan nasara kamathali rajulin da'jara qauman ya'maluna lahu 'amalan yawman ila al-layl 'ala ajrin ma'lum yace misalin muslimi da yahudu da nasara yace kamar misalin wani mutum ne da ya dauki wasu mutane aiki kwadago za su yi masa aiki daga safe har zuwa dare wato daga safe har zuwa faduwar rana yace ga kuma abin da zai ba su ya yanke ladan da zai biya su manzo Allah yace fa amilu lahu ila nisfin nahar suka yi taima mutumin nan aiki har rana ta raba tsaka sai suka ce la hajata lana ila ajrik alladhi ishtarafta lana wa ma amilna batil suka ce kai mu ba ma bukatar wannan ladan da kake zaka ba mu, kuma mun hakura da wannan aikin da muka yi, mun yi a banza, wato ka rike kudin ka mu bar ma mun bar ma aikin ma. Mai aikin yace da su la tafalu, sai kamata ku yi haka ba, akmilu baqiyata amalikum, ku karasa aikinku, karasa sauran aikinku, wa khudhu ajrakum kamilan, ku karbi ladanku cikakke, ku karbi abinda ne zan ba ku cikakke. Fa abau, suka ce sun kiyata ba za su karasa ba, wa taraku, suka kama gabansu suka tafi. Wastajara ajiraini ba'dahu, sai ya dauko wasu ma'aikatan guda biyu bayan su, ce ku ma ku zo ga aiki. Akmila baqiyata yawmikuma, ga shi rana ta raba tsaka, ku karata aikin zuwa faduwar rana. Wa lakum allazi ishtaraftu lahum min al-ajr, zan ba ku abinda na ce zan ba mu wadancan, wato ba zan rage muku komai ba. Ku karata yanzu an yi rabin aiki, saurare ni. Fa'amilu hatta kana hilu salati al-asr, suka yi ta aiki suka yi ta aiki har zuwa al-asr. La'asar na yi sai suka ce laka ma qalu la hajata lana ila ajrika ma amilna batil, ba wa buƙatar ladan ka rike kayan kuɗinka, kuma mun yi aikin banza, mun yarda aikin da muka yi ya tafi a banza. Wa laka al-ajr alladhi ja'alta lana, ka rike ladan da kace zaka biya mu. Fa qala lahumā akmilā baqiyata yawmikumā, ku karasa sauran abin da ya rage, me ya rage? Kun zo har la'asar ta yi, saura ɗan lokaci kaɗan ne rana ta faɗi, ku kammala ma baqiya minan nahari shay'un yasir, ɗan abin da ya saura rana ta faɗi ba yawa, ɗan mintuna ne kaɗan. Fa abaya, suka ce ba za su karasa ba. Sai na yi rabu da su, sai wasta'jara qauman, sai kawo wasu ya ce su karasa sauran aikin, in suka kammala har rana ta faɗi zai ba su ladan gaba ɗaya, duka zai ba su. Wastakmalu ajral fariqain, kaga sai suka kammala suka cinye ladan waɗancan mutanen da suka gabata. Manzo Allah ya ce fa zalika mathaluhum wa mathalu ma qabilu min hadha an-nur, wannan shine misalin yahudi da nasara da abinda suka karba na wannan haske. Wato musulmi Allah ya bawa ya dauki yahudu su yi aiki su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin aikowa annabi sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi. Annabi Isa yana bayyana su kafirce masa, san ma kafin zuwa annabi sun kafirce. Allah ya danka abin a hannun nasara, sun yi imani da annabi Isa, da annabi Musa, sun yi imani da annabi Isa. Annabi na zuwa shine kamar la'asar din, shige ne suka kafirce sai suka tsaya, shi ku kara samu na ku yi imani da shi, ku karbi ladan ku cikakke, suka ce a su ba sa su a rike ba sa su kai kasuwa. Sai nan musulmi ya ce to ku ku karba, in ku karba za a ba ku ladan waɗannan duka, ladan yahudu da nasara duk za a hada a ba ku. Kaga wannan Allah ta'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wannan al'umma da misalin waɗanda suka karɓi aiki daga lokacin la'asar, suka kammala bayan wasu sun yi zuwa azhar, wasu sun yi zuwa la'asar, suka karɓa daga la'asar suka kammala, kuma Allah ta'ala ya ba su ladan yinin gaba ɗaya. Wasu suka ce wannan shine abinda ake nufi da wal asri, Allah ya rantsuwa da zamani na wannan al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi da waɗanda suka karɓi aiki daga la'asar zuwa faɗuwar rana. Saboda haka malamai sun yi fassara daban-daban wanda duk kalmar wal asr za ta ɗauki. Wannan kuma yana daga cikin mu'jiza ta Alƙur'ani, ta yadda ba za ka ji bambarafai ba yayin da za ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan fassarori. Kowace fassara za ka samu akwai abin da yake goya mata baya, akwai abin da yake mara mata baya. Da yasa Ubangiji ta'ala ya dunkula abin kawai ya ce wal asri, saboda haka ka fahimci kowace irin fahimta daga cikin waɗannan fahimci, wato fahimtu na malamai, kowanne ka ɗauka kalmar za ta ɗauka. ubangiji ya rantsuwa da zamani, ya rantsuwa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rantsuwa da lokacin la'asar, ya rantsuwa da la'asar din kanta, ya rantsuwa da zamani na wannan al'umma, yace innal insana lafi khusr, lalle dan adam yana cikin asara. Wannan shine jawabul qasam, innal insana lafi khusr, lalle dan adam, jinsin dan adam, wannan alif da lam din listigraf aljinsi, al-insan lalle jinsin dan adam yana cikin asara. Saboda dan adam ya yarda ya dauki dakon amanar da Allah ta'ala ya bujuro wa sama da kasa da duwar watsu suka ce ba za su dauka ba, shi ya yarda ya ce zai dauka. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لقد يأتى زيدكم أمانة أمانة تكليف أمانة كربان ساقو نائكة واجبي دبر أبن الله هنا هنا افعل أو لا تفعل وانا افعل لا تفعل دي سورة هرسوما يمنيا wanda Allah ta'ala yayi suka ce ba za su iya ba, suka firgita suka tsorata. Dan adam yace ya ji ya gani, innahu kana zaluman jahula, saboda shi mai zalunci ne, mai kuma jahilci. To Allah ta'ala yake cewa to dan adam yana cikin tabiwa, yana cikin asara. Idan Allah ta'ala ce asara, kalmar asara ba wani abu ce, ba abu ne kankani ba. Domin asara, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika al-khusran al-mubin, wai yace ma asararru ba na hakika sune wanda suka yi asarar kawunan su, suka yi asarar iyalin su ranar gobe kiyama. Allah ce wannan fa ita ce asara mabayyaniya. Innal khasirina allazina قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن يجي تعالى وأن سكي إيمان سكي للي أثار رونا حقيقة سنة وأن سكي أثار كاونا سنران إيالان سنران قوبة قيامة وأن إتتي أثار تحقيقة. مدوبة يدى الله تعالى يتعبير بيشي إن الإنسان لخاسر ba tare da cewa al-arabci suka faɗa ka yayi innal insana lakhasir, lalle dan adam ya tara ne, sai aka ce lafi khusr, yana cikin asara. Ma'ana asara ce ta dabaibaye shi ta ko'ina, ta zagaye shi, shi yana tsakiya ko'ina ya juya bai hankali ba zai samu kansa cikin asara. Wannan tabirin ya fi tsoratarwa kuma da ce da khasir sai da fi khusr, kamar ma asara wani tafki ne, wani kududjubi ne zo ya fada tsindin ciki ya lube ya nitse a ciki, saboda ka sama kasa gefen sa, hagunsa, damansa, gabansa, bayansa, duk abai bai yake da asara. Ubangiji ta'ala ya gaya mana dan adam yana cikin asara. Asara nan iri-iri ce, wanda zai riki wani Allah ya riki shaitan shi ne abokin tafiya, wanda yana cikin asara. Man yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina, Allah ce duk wanda ya riki shaitan ya zama shi ne majibincin al'amarinsa ba Allah ba, to wannan ya hasara, hasarar da take mabayyana. Haka nan wanda zai karyata ranar gobe kiyama, garka garis da batun ranar lahira ko a jikinsa, baya tunanin akwai wata rana da Allah ta'ala zai tashi shi ya masa hisabi, yana yin al'amuran sa yadda ya ga dama. To wannan ya asara, qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin, ubangiji ya ce lalle waɗanda suka karyata saduwa da ubangiji sun yi hasara, waɗannan ba zamo a cikin shiriya ba. Haka nan wanda zai riga addininsa a kan wata maslaha, ya gina addininsa kan maslaha, kan wani jin daɗi ko wata moriya ta duniya, idan ya samu ya ji dadi yayi walwala a tafi tare da shi randa kuma wata yar jarraba ta tabe shi a lokacin sai ya juye sai ga ya canza kamar ba shi ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq fa ina sabahu khairu ma annabi wa ina sabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin ubangiji yace daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba wato da ban bai shigo duka ba ina sabahu khairu ma annabi ila al-khair ya sabe sai yusu in yazo tafiyar yaji akwai samu akwai dadi akwai lagwada to sai yanzu sai ga ana tafiya da shi amma idan yaga aka san haka asabatu fitna wata jarraba ta ubangiji ta same shi akan wannan hanyar in qalaba ala wajhi shikenan sai kaga ya kibe akan fuska daman can akan gaba yake saboda haka sai ya kulikulin kubura sai ya fada cikin ramin halaka qalaba ala wajhi allati zalika qasira ad-dunya wal akhirah ya ya asara ad-dunya da lahira allati to wannan ita ce asara mabayyaniya asara qoro haka nan wanda zai bauta wa Allah akan shashi fadi ya bauta wa Allah akan bid'a ba akan sunna ba ba akan abin da ya hakikance cewa Allah ta'ala yayi umarni da wannan ba kawai dai shi haka yake zato haka yake tsammani gani yake yi ba daidai yake wannan ma ba karamin asara bace hal nabiyukum bil aktharina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce yanzu ba na ba ku labarin wadanda suka fi kowa asara a ayyukansu ba in gaya muku su yace alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wanda aikin su ya bace wato suka shiga cikin fagamniya sun rasa madafa abu suke yi amma su kansu ba su san dalilin da yasa suke yin shi ba yau ka ji wannan dalilin gobe sai ka ji wani sabo fit yau sai ka ji wani sabo fit dalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma zato suke yi abinda suke kyakkyawa da wannan shine ma tashin hankalin wato su rika ma zaton cewa ai daidai ma suke yi da ma ya tsaya akan can sama wato yana can sama so ko daidai ne ko ba daidai to ba maki ya ci gaba da bincike amma in har ya nuna cewa ai daidai ma yake shi wa idza fa'alu bahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana sai su kuma suka wallahu amarana biha to wannan ita ce musiba da wajadna 'alayha aba'ana aka tsaya to watakila a yi rufan mun samu iyayenmu a kai to da iyana aka tsaya ba mamaki a tsaya a yi bincike to me hujjar iyayen namu to sai suka kara wallahu amarana biha kai Allah ne ya ce mana to wannan shine tashin hankalin shi yasa Allah ya kira wasu al-aktharina a'mala wanda suka fi kowa asara a ayyukansu haka nan wanda zai san gaskiya ya sa kafa ya shure gaskiyar ya yi bijire mata ya san ta kuma amma ya danne ta ya take ta wannan shi ma yana cikin asara ya rifunahu kama ya rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun ya rifunahu kama ya rifuna abna'ahum sun san gaskiya sun san annabi sun san gaskiyar abin da ya zo da shi kamar yadda suka san yayin cikinsu amma sun take ta Allah ce allazina kasiru anfusahum wadanda suka yi asarar kawunan kawun da yi to wadanda ba za su yi imani ba haka nan wanda yake ka tobara iri yana zaton ba kamar Allah ma bai san yana yi ba yana zaton kamar ma in an je lahira shi ba za a bankaɗo shi ba ya ga su kamar lahira ma Najeriya ce shi kasar Najeriya ce kai ka tobara kawai hankalin mutum a kwance ba za a ban fado shi ba ko an ban fado shi din ba kawai za a share kawai Allah ce wa kuntum tastasiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شيء كتير تأبوا كتير تسمعن شيء وأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم كنا جنون جن كذا جنون كذا دفعتم بذات يبكو شيء ده برا نقول كي أما صلاة تيرم كنا ذاتن شيء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وتكون تسجوا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون جاءوا على كتن أيكم كما ألا بيسان كنا إيغا ألا تغاركم ظنكم الذي ظننتم بربكم وأن الشيء إذا تندكوا كيوا أبيجهم ألا تأرداكم وأن إذا تندكوا كيوا ألا كي هلكاكم فأصبحتم من الخاسرين فكوا إيغا إيشكم ودى لتكي أتارا هكذا ودى زي هذا ألا دوني ko da ko yana bautar Allah amma yana hadawa da shirka to da cikin asara yake wala qatufi ilayya wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna min al-khasirin ubangiji yake hakika am kace a hakika am maka wahayi ga wadanda suka gabace ka cewa lalle idan ka hada Allah da wani la yahbatanna 'amaluk lalle tabbas aikin ka zai rushe kuma zaka zama cikin asara ruwa haka nan wanda zai nemi wani addini ba musulunci ba wani tsarin rayuwa ba na musulunci ba yaga cewa shi ya masa daidai shi ba wannan yana cikin asara wannan yabta ghayra jami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karbi wannan addinin daga wajensa ba kuma a lahira yana cikin asararru haka nan wanda zai karya ayoyin Allah lokacin da ake karanta masa ayoyin Allah yayi buluti ya karya ta to wannan shi ma yana cikin asararru Allah ta'ala yana cewa wala takunu min allazina kazzabu bi ayati Allah fatakuna min al-khasirin kada ka zamo cikin waɗanda suke karyatawa da ayoyin Allah sai ka kasance cikin asararru haka nan wanda zai kashe rai ba bisa gaskiya ba shi ma wanda yana cikin asararru wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin saboda ka dan adam in bai yi da gaskiya ba ta ko ina in dai bai bi layin da ubangiji ya shata masa ba duk yadda zai saki layi to zai fada cikin asara shi yasa ayoyi da dama na alqur'ani suka suranta yadda dan adam zai iya samun kansa cikin asara shi inna al-insana lafi qasr lalle dan adam yana cikin asara ma'ana asara ce ta dabe bai shi ta ko ina in ba ya bi hanyar da Allah ta'ala ya tsara ba wanda su ne ayoyin da za su zo nan gaba illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wanda su ne gabar da za mu yi sharhin ta insha Allah a karatun mu na sati mai zuwa bi iznillah da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana an bani sanarwa aka ce a gaya wa ƴan uwa cewa duk karatun da aka gabatar a wannan majalisi na ranar juma'a wato wannan karatun da muke yi za a taurare shi duk ranar litinin a radio pyramid insha Allah ta'ala da karfe 11 zuwa 12 wato daidai lokacin da ake sa tafsirin gadan kaya to insha Allah wannan sabo da ake insha Allah za a rika sa shi duk ranar litinin wato gobe jibi za ta insha Allah da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in